Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Baya ga haka kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. Juma'a 8 ga watan Maris ta shekarar 2024 rana ce ta mata ta duniya wadda Majalisar Dinkin Duniya ta kebe a kowace shekara domin tunawa da kuma karrama mata bisa ci gaban da suka samu da kuma janyo hankali ga kalubalen da suke fuskanta musamman ma a fannin daidaito na jinsi. A cikin shirin namu ne wakiliyar mu Binta Ibrahim ta tattauna da mata da suka taka muhimmiyar rawa a rayuwar al'ummar su. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Ranar 8 ga watan Maris na kowane shekara Majalisar Dinkin Duniya ta ware don mata a duk faɗin duniya. A nan gida Najeriya ma an gudanar da shagulgula da kasidu domin wannan rana. Taken ranar na bana shine ƙara shigar da mata a bangarorin ci gaba wanda zai bada damar samun daidaito da bunƙasar rayuwar matan nan da shekara ta 2030. Wannan yasa shirin yau da gobe ya tattauna da mataimakiyar gwamnatin jihar Kaduna wacce take ɗaya daga cikin madubi kuma jagororin matan arewa wacce ke kan mukaminta na mataimakiyar gwamna a karo na biyu. Wato Dr. Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe kuma ta mana bayani a bisa yadda ta ga tafiyar mata yake ta bangaren ilimi da ci gaba. Ga tattauna da muka yi da ita. Hajiya Hadiza, barka da wannan lokaci.
Barka mu duka.
Ta matsayin ki da wacce ta kai wani ƙololuwar mataki na zaɓaɓɓiya a mace musamman arewacin Najeriya, kin zama jajirtacciya kuma abin koyi, abin dubi ga matan arewa. Shin yaya nasarorin da mata suka samu a wurin ci gabansu da kuma samun daidaito musamman idan aka duba taken shi wannan campaign na wannan shekara, inda yake nuna da cewa ana son samun daidaito ne tsakanin maza da mata da kuma samun bunƙasar rayuwar mata din nan da shekara ta 2030.
Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan lokacin kuma ya ba mu ikon yin wannan dan jawabi akan mata, ko daga Kano kike, ko daga Zamfara kike, ko daga Borno kike, ko ina ne, in dai kina nan arewacin Najeriya, dole ne sai mun yi tunani, mun fito, mun kirkiro da abubuwa iri-iri yanda za mu tabbatar cewa waɗannan ƴan mata da mata ma mun same su sun koma makaranta, sun je sun yi makaranta. A wasu wurare, a wasu jihohin, ana ba mata a ce su shiga makaranta daga primary har zuwa SS3 kyauta masu biyan komi. To ya kamata iyaye su kalli wannan, su ma ya ba su karfin gwiwa don su tura ƴan matansu suna zuwa a wannan makarantun. Akwai states da yawa da na sani a arewa da kuma cikin Najeriya gabaɗaya wanda suna da scholarships board. Wannan scholarships din, idan ma iyaye ba za su iya sa su ba biya kuɗin makaranta kamar a ce gaba da secondary ba, wannan scholarships din yana taimakawa.
To akwai tallafi da ake
yi? Eh, akwai tallafi da ake bayarwa. Ana taimakawa ma yaya mata ko da maza. Abin da muke gani a nan arewa shine idan ya ta fara makaranta ta kai maybe SS1 ko GS3 sai a cire ta a ce ta je ta yi aure. Bayan ta je ta yi aure ta yi fide ta yi biyu shi kuma lokacin ne zai juya baya sai ga kaman kai yanzu fa ina son wanda zan aure wanda take da ilimi ne. Sai shiga an yi kutubul da ita ta koma gida ta je ta zauna ga ta da ya ba aiki ba ilimi ba komai. Kin ga irin wannan abubuwan suna ƙara jawo da mu baya. Ya kamata mu kanmu ƴaƴa mata mu yi tunani mu ga abubuwan da suke faruwa yanzu a duniya da cewa ba za ka taba yin wani abu ba ka tabu kama kanka wani abin kirki ba sai dole ne in kana da wannan ilimi. Akwai suraren da ba za ka iya shiga ba ma sai kana da wannan ilimi. Ina kira ga mata da ƴan mata dan Allah dan Annabi a maida hankali a zauna a yi makarantar nan ko ina kike ko na jiha kike a arewacin Najeriya ko Najeriya gaba daya a zauna a yi wannan karatun a taimaka. An ce idan kai ilmantar da ya mace kaman kai ilmantar da duka unguwar ne ko zance duka garin ne gaba daya saboda muhimmancin yanda ilimi yake ga ya mace. So kin ga ya kamata in dai har za mu kai a ce muna bunƙasa rayuwar matan nan sannan kuma muna taimaka musu ya kamata na farko abinda za mu yi kenan mu tabbatar cewa sun shiga makaranta kuma sun tsaya a wannan makaranta har su kare saboda in sun fita yanda za su samu aikin da za su yi su ma suna taimakawa a gida su taimaka ma kansu su taimaka ma ƴaƴansu har ma su taimaka ma iyayensu da wayansu da wasu abubuwa. Akwai wayansu ɗan sani kuma kin ga kaman suna kasuwanci wansu da suka riga suka yi manyanta inda yanzu nan kika musu magana makaranta su ci a su ba za su iya wani magana makaranta ba suna kasuwanci. To na san kuma duk states gaba da jihohi na arewa gaba daya suna da wannan program da suke tallafa ma mata saboda ya bunƙasa business inda suke. Lokacin da aka yi covid yamma kina da labari kin sani cewa businesses da yawa kasuwanci na mata da yawa tunda su ne dama suke da kananan kasuwanci duk da yawansu kasuwancin ya mutu. To yanzu haka ana nan akwai shirye-shirye na tallafi da ake da states gabaɗaya suka shirya saboda yanzu a arewa balle nunan northwest abinda muka sa gaba shine mu taru duka mu haɗa kai. Yanzu ba maganan party bane yanzu ba maganan abu a'a mu taru ne mu haɗa kai saboda mu tallafa mu mutanenmu don mu ma mu shiga tsarin ya tsare-tsaren da ake mun gaji da kowane lokacin ana magana sai a riga ci a'a northwest suna baya northwest suna baya muna son mu ma mu shiga gaba. So yanzu nan dukan mun haɗa kai duk wani program da zaki samu a nan ko a ce jihar Kaduna zaki samu Katsina suna yi zaki samu Zamfara suna yi saboda duk mu taru an ce mu gudu tare mu tsira tare. Banda wannan yanzu nan kin san da wayansu wurare da kyar ki shiga ki samu mace ko a ce commissioner ko a tana rike da wani mukami a wani ma'aikata haka idan yayi zafi sai a ce an ba da commissioner women affairs. Amma yanzu idan kika duba duka states din arewa duka jihohin arewa zaki samu akwai mata suna commissioners kuma suna rike wayansu mukamai na wayansu ma'aikatan daban. An bincike ya nuna cewa duk inda aka sa na mace in ita ce shugaba a wuri wannan wurin bai tabewa zaki ga ana samun ci gaba. Akwai lokacin covid haka akai duk kasashen da mace ne take president koko a mace ne take shugaba a wannan kasa yanda aka yi managing covid ya fi na duk sauran wurare. Shi yasa yanzu nan kowa ya riga ya gane idan ka ba mace aiki ita tana da wannan rike amana tana da wannan gaskiya kuma tana jajircewa ta yi wannan aikin saboda ta tabbatar cewa ta taimaka ma al'umma. Sannan abinda yake sa wani lokaci zaki ga mata sun tashi sosai suna aiki saboda akwai wasu mata kanana yara da suke tashi idan ke kika je wuri aka baki aiki baki je kin yi da kyau ba to gaskiya na bayan ki ma in suka duba su ce to ai meye ne ma a ciki ita ma ai bata iya ba to zaki ga na mace ba ta san wannan tana son na baya da suke kallanta su ma idan suka tashi su ce yanda wannan antin ta yi ko yanda wannan mama ta yi ni ma ina so in zama haka ko kuma in fita. Zaki ga mace ta jajirce sosai tana son ta yi abin ta taka rawan gani sannan duk in tabarurin a raka kuka a ce da lokacin da take nan ne da abu kaza da kaza da kaza haka yi. kadan kadan ne bamu kai kashi 35 ba a cikin ayyukan da aka ce ya kamata a ba amma yanzu na an fara ana tashi kaman da shekaru 4 da suka wuce na wancan karan mataimakan gwamna wanda suke mata guda 4 ne kawai amma yanzu kin ga an samu 7 to kin ga akwai dan ci gaba insha Allah in an kai 2027 watakila mu kara mata su kara fin haka
to kila samu gwamna
insha Allah kuma kin ga ko a ma'aikatu ma zaki ga dama ta ba su da yawa amma yanzu nan ana ganewa mata suna fitowa an ce ba za ka taba iya tafi da hannu daya ba to mata da maza duka dole ya kamata mu hada kai an ce a hada karfi da karfi saboda mu ci mu burin mu saboda mu gina kasan mu mu gyara tattalin arzikin kasan mu
to haji a matsayin ki na daya daga cikin madubin matan arewa kuma ki karancewa an fara ba ku daman da take daman bata isa kamar yadda kika ce cewa a taron da aka yi na Beijing an ittifaki ya kamata a ba mata akalla kaso 35 ne wanda hakan bai kai ka samuwa ba to ta yaya kike ganin za a bi kuma wani hanya za a wurin cimma shi wannan muradin musamman kuma duba da irin taken shi wato shirin na bana na cewa ya kamata a samu daidaito da kuma bunƙasa rayuwar matan ta ko wani fanni
alhamdulillah dadin abu a fara shi tunda yanzu na an riga an fara muna kyautata zaton da ikon Allah za mu cimma wannan burin abu ne daidai ba ai amma tunda yanzu nan an bude hanya kuma an kama hanya insha Allah za mu samu wannan kashi 35 din kamar yanda tun lokacin Beijing ake magana an ce baka gina gida a kwana daya to muna nan muna kai a hankali mata kuma yanzu nan kin ga idan kika duba wurare da yawa akwai mata wanda suke da ilimi sosai akwai muna da professors ma da yawa muna da manya wanda suka yi ilimin sosai to da kadan yanzu nan kin ga ana zakulo su suna fitowa ana ganewa insha Allah ba za mu dade ba za mu ci mu burin mu akan wannan hanya ƴaƴan mu kuma da suke zuwa har yanzu mu ma muna nan muna duba su muna tallafa musu saboda su shiga su samu su yi wannan ilimin so mu muna nan muna iyakacin kokarin mu muna roƙon Allah Ubangiji kuma ya taimake mu da yaran da suke bayan mu su gane muhimmancin ilimi saboda su ma idan suka tashi wata kila lokacin su su fi mu yawa mu dama an ce kenda ya fi uban shi ko
to
ya gada har ma ya fi to mu ma haka ne muke so ƴaƴan mu da suke zuwa daga baya especially ƴan mata Allah Ubangiji ya sa su gaje mu kuma har ma su fi mu
to da ƙarshe hajiya ki ba matasa mata da kuma matan da suke cikin gida shawara a matsayin ki na uwa akan yadda za su jajirce su kuma yi aiki tukuru wurin cimma muradinsu da kuma mafarkin farkin suna rayuwa ba ta yi suna tunanin kawai daga zaune ana iya zaune kawai akan waya kila a yi gata naija a je a yi wani wannan an ga wani website ya ce kaza a yi na kyauta ba su ta yi wani sau suna ganin a rana ɗaya Allah kan yi bature kamar yadda ake cewa.
To ka san kowa da yanda halin shi yake amma mu dai abin da muke cewa shi ne duk abin da ka sa gaba ko ya ne abin nan yake in dai abin alheri ne dan Allah dan annaba kar a yi kasa a gwiwa mu jajirce mu tsaya mu ga cewa har mun kai karshen wannan abin hanyar tafiyan zuwa inda zaka ba wai fa kaman an shafa saminti bane akwai kaya iri ta kan hanya yanda zaka yi ka kai nan shine idan ka iya yanda zaka bibbi kana kauce ma wannan kayan da wannan duwatsun da dagewa da hakuri zaka ga insha Allah zaka kai ya kamata na mace ta zama kamar ruwa kin san duk inda duk wani ko dutse ne ko mene sai ruwa ya wuce to haka muke
ba abin da ke tare shi
to haka muke son mata su zama a nan Najeriya balle ma arewacin Najeriya duk wani abu in dai kin sa a gaba kuma na alheri ne kar ki bari wani ya zo ya baki wani labarin wani abin cewa ba za ki iya ba
ka samu karayan gwiwa
ina zaka iya kowa dai ake cewa idan kaga mutum bai abu ba to opportunity ne bai samu ba muna roƙon Allah Ubangiji ya ba mu tsawon rai mai albarka Ubangiji Allah kuma ya sa duk abin da muka sa a gaba especially inna halli alheri ne ya ba mu ikon kammala ya ba mu ikon ci mu burin mu
to me zaki ce yau ranar mata ta duniya wani sabo ke shiga matan duniya gabaki daya
ba gudu ba ja da baya duk mata mu sa hankali akan abubuwan da muke, in kasuwanci ne kake kayi shi tsakaninka da Allah, idan makaranta kake kayi shi tsakaninka da Allah, idan shugabanci Allah Ubangiji, idan shugabanci ne kayi shi tsakaninka da Allah, Allah Ubangiji yana gani, Allah Ubangiji kuma shi yake sakayya. Kar mu tsaya muna wani duba wayansu abubuwa anan mu ce a saboda bamu samu wannan ba, mu ba za mu yi abin da ya kamata ba. Dan Allah dan Annabi mu rike wannan, idan muka rike wannan zaki ga komai da kake so, ma kana ma zaune baka sani ba zaki ga Allah Ubangiji ma yayi maka. To muna roƙon mata a jajirce, hanyan akwai wuya, amma idan akwai dagewa mu zama kamar ruwa, za mu ci mu gurin mu.
Masu sauraron mu, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. A dan shakata da wannan
na takuce mata. Yau da gobe ya jiyo ra'ayoyin mata akan fatan su ga wannan rana. Ga muryoyin matan kamar haka.
Sunana Aisha Abdul Muhammad, ni ce shugaban kungiyar mata lauyoyi na jihar Kaduna. Yau muna bikin mata ne na duniya gabaki daya, da wanda suka yi aure da wanda ba su yi aure ba. Yau biki ne wanda ana yi ne ba a Najeriya kadai ba, a duniya ne gabaki daya ake yi. Muna duba harkokin sana'anmu da rayuwarmu, ci gabanmu da duk wani al'amuranmu na rayuwa. Kuma rana ne na duba matsalolin da muke fuskanta da yadda za mu gyara zamanmu. Mata su kula da harkokinsu na rayuwa, sannan su kula kuma da wani wasu matan da suke kusa da su. Idan mace ta ci gaba, ba ita kadai ta yi wa ba, ta yi wa gidanta ne gabaki daya, kuma tana taimaka ma mijinta ne, tana kuma yi ma yaranta ne. Allah ya taimake mu gabaki daya.
Sunana Hawwa Halilu Ahmad, ni malamin makaranta ce mai koyar da ilimi. Muna farin ciki da wannan rana da aka ware domin mu. Muna fatan za a ci gaba da bamu daman maki domin nuna baiwar da Allah ya bamu.
Assalamu alaikum, sunana Injiniya Maryam Sadiq, ina taya daukacin mata murnar zagayowar ranar mata ta duniya. Sannan zan so yin amfani da wannan dama in yi kira ga ƴaƴanmu mata da su dage su yi karatu, domin babu wani course ko fanni da zai gagari mace in dai ta sa himma ta kuma jajirce. A dan haka ne ma nake alfahari da kasancewa ta mace kuma injiniya.
Sunana Dr. Fatima Jafar, ni likita ce kuma malama. Ina koyarwa a fannin kimiyya da ta shafi lafiyar kwakwalwa. Ina yi wa mata farin ciki da kuma murnan wannan rana da aka keɓe musamman domin su, kuma ina jawo hankalinsu da cewa su nemi sanin yadda kwakwalwansu take zama lafiya da abubuwan da za su yi domin taimakawa su samu cikakken lafiyar tunani da lafiyar kwakwalwa, domin in dai har wannan bangare na jikin mutum bai da lafiya, to duka jikin shi ma zai iya samun rashin lafiya. Ina musu fatan alheri.
Sunana Maryam Imrana Ibrahim, ɗaliba daga sashen koyon aikin jarida. Ina taya 'yan uwana mata murnar zagayowar ranar mu ta mata ta duniya, da fatan za a ci gaba da bamu damar nuna irin baiwar da Allah ya bamu a duniya.
Za mu tattara tabarmar shirin namu ne da waƙar Hamisu Breaker mai taken Jarumar Mata.
ce da raina ke san ki jaruma ba da zuciyata ba komai ruwa da iska akan ke ba zana daina kewa ba idan na samu zayar samin ke ba zana tanka kowa ba ni ban ga mai harara ba kare na waiwaya ta da ya kan ke zana jura wahalar zuwa garin nisa da an taba ki a jira ne da wajila sai na zo na daukan sa jimirin jiran ki daidan ki zo na kalle kikin biyar Hausa siri na rayuwa ta ke ce da kin kira da na amsa kuma ba ki dadi kare ta kin ba ni ta kira lasa inda ya kan ki na yi ni ba kiran da zan amsa kila su ganin mu kila su barin mu kaunar rikicin da nayi nisa ba batin na fasa ko za ki nan ba da rai fansa sarin zuwin ki daidai ne ya kama zuciya ta ne na jin kamar mafariki ne
kafin mu karkare shirin namu zamu leka filin kwalamar mu
wayo Allah duwo
Isara na barkam da zuwa cikin zauren mu na yau da gobe bangaren mu na girke-girke. Ayo muna tare da Hajiya Halima Muhammad Muhammad wacce za ta gabatar mana da girke-girke wannan karan irin na gargajiya. Hajiya yau kuma me za mu girka?
Sauraro assalamu alaikum barkam mu da. Yau za mu gabatar da farar miya. Wannan miya ce ta mu ta ƙasa Najeriya. Amma ta gefen kudancin Najeriya.
To jamu je zuwa me da me ake bukata idan za a yi wannan farar miya?
Eh to idan za a yi wannan farar miya uwar gida tana bukatan kayan ciki. Kayan cikin kuma idan uwar gida ta tashi saya ba wai duka kayan ciki bane. Shi kawai miya ne wanda ake bukatan abu farare. Kin fahimta? Kaman tumbi da hanji.
To
eh akwai me sai banda sefa wata tana nan ita kaman hanji amma tana da yaukin nan sosai. Abu da inji Yarba suke kiranta. Sai a yi nemi su yi kashi uku kenan su zaka saya idan ka je siyan kayan cikin ka. Saboda shi kin ga tumbi idan aka sa mata ruwan zafi za a bare ta.
Haka.
Sannan idan ka je ma siya kai kokari. Akwai mai haske.
Akwai mai haske.
Eh akwai tumbi mai haske akwai kuma mai duhu. Ka kauracewa mai duhun nan ka dauki mai haske.
Shin a da ma ta farko an ce miyan nan farace.
Eh farace to ana bukatan komai fari. To kin ga anan kika sai kayan cikin ki to mai saurari tana iya bukatan kaza.
To inda hali.
Inda hali. Idan babu hali kuma shi ma kifi danye akwai mai haske. Kin fahimce ni in ka je gurin masu sai da kifi akwai mai haske. To ko ta hada da kifi ko ta yi da kaza. Ko ta yi da kayan ciki to wata za ki ga duk ta haɗe
ta tana
eh ta yi banda da kifi amma za ta iya sa kayan ciki da kaza yawa sai kuma uwar gida tana buƙatan stockfish
shin kifin nan farin nan
uwar gida na buƙatan crawfish uwar gida na buƙatan barkono amma ba ja ba tana buƙatan akwai barkono ko na ganan nan dan mai dan duhu duhu nan ya shiga girki ya hada aka hada shi da shi naman da ake dafa ko kayan ciki ko kaza yana bacewa ba a ganin shi da ja ko kuma akwai shi ainihin attarugu yellow attarugu mai ruwan dorawa uwar gida tana buƙatan albasa tana buƙatan tafarnuwa tana buƙatan citta tana buƙatan sinadarin ɗanɗano tana buƙatan gishiri tana kuma buƙatan masoro to idan uwar gida ta samu wa'annan sai kuma abinda za ta sa zabo da ya yi mata kaurin miya shine doya yankan doya kaman 5-6 ya danganci yawan miyan mutanen da za su ci wannan miya yawa to a farko uwar gida ta nemi tukunyanta ta dora a wuta sai ta kawo albasanta ta zuba idan ya dan fara dan nuna ba sai ta ma sa mishi wani mai ba sai uwar gida in ya fara ya dan fara kanshi dai sai uwar gida ta dauki kayan cikin ta wankakke sai ta zuba sai ta kawo gishirinta ta dan barbada sai ta dauko shi ainihin citta ta daka ta saka sai kuma tafarnuwa ta saka sai ta hautsana shi
ta hautsana shi sai ta ɗebi sa sinadarin dandano sai ta barbada wani da idan ta hautsana tana iya dan rufe shi saboda ya samu ya dan shiga cikin
nan wato ya salala naman ya dan fara tilara
kama yawwa duk wannan bukata ne da ake yi kawai na ainihin sinadarin dandano da gishiri ya dan shiga cikin naman maimakon idan ka antaya masa ruwa ka fara dafa shi gaba ɗaya sai ka ji kamar gishirin da sinadarin yana kan ruwan ne shi kuma naman sai ki ji shi salala
haka
to idan uwar gida ta haka a kowane lokaci zaki ga ta samu biyan bukata to uwar gida na iya daukan kanwa ko dan toka sai ta dan barbada a naman saboda rage karni ya dan nuna kamar minti 5 zuwa 7 sai ta ɗebi ruwanta daidai miyan da za ta yi sai ta zuba don uwar gida ta zuba a wannan lokacin uwar gida tana iya daukan shi ainihin gana pepenta ta zuba ko kuma shi barkono mai ruwan borawa to uwar gida tana iya daukan busasshen kifinta da ta bare ta cire tsoka za ta bara bawo ta cire naman sai shi ma haske gare shi kuma yana da dan
wato dai duk yana da bawo kuma ana cire bawon amma a wannan karan a cire har bawon ya zama tsoka
kawai take gabata sai uwar gida sai ta zuba sai uwar gida ta dauko shi ainihin wancan busasshen kifi da ake yankawa da zarto
wato stockfish
shi ma sai ta zuba shi a ruwan zafi uwar gida ta wanke shi dan zaki wani lokaci yana zuwa da dan kwaru kwari sai ta zubar ta saka masa gishiri ta sake zuba ruwa ta sake wankewa idan uwar gida ta tabbata ya tsaftata sai ta diba sai ta zuba a cikin wannan tukunya nata sai uwar gida ta rufe da murfi amma za ta bashi ya nuna zuwa wani lokaci kamar minti 30 haka saboda naman ta yi laushi sai uwar gida ta dawo ta sake bude tukunyanta sai ta dandana ta ji menene bai ji ba kamar sinadarin dandano da kuma dan gishiri akwai bukatan kari sai uwar gida ta kara a wannan miya ba ma bukatan mai ba ma bukata mai wanda ke jikin kayan chicken da wanda yake jikin kifin ya wadata to sai uwar gida ta dauki doyan
to amma je ban ji an yi magana su tumaturi tattasai attarugu an nika an marka da an zuba ba
eh saboda shi mun kira shi farar miya
to su ba sa bukatar mu ainihin
ba sa bukatar mu ainihin to da zaran uwar gida ta zuba kin ga ya karkata ya zama wani abu kenan
tunda miyan je jirkita kenan dan samu wani kala
to shi ainihin shi wannan attarugu mai ruwan dorawa ya ishe shi biyan bukata sannan ga albasa to sai uwar gida ta dauko doya
wannan
doya da ta fere ta yanka sai ta zuba a cikin ruwan naman sai ta dauko crayfish dinta da kake da ta ajiye gefe sai ta zuba idan doyar ta nuna sai uwar gida ta matso da turmin ta kusa sai ta tsince doyan da cokali mai yatsu sai ta zuba a cikin turmin ta a take da wuri-wuri sai uwar gida ta dake shi
kamar
za ta yi sakwara
to
ta mai sakwara ta dake shi ya yi laushi lubas sannan uwar gida ta cire shi daga shi sai ta gugutsara kamar loma-loma sai ta jejjefa a cikin wannan miya
to ta maida shi inda ya fito
eh ta maida shi inda ya fito sai ta jejjefa shi ta jejjefa shi sai ta rufe a hankali sai ta rage wutan zai narke wannan doyan da uwar gida ta saka zai narke shi zai kaurara miya zai narke a hankali a hankali tana budewa za ta nema ta rasa amma fa uwar gida kar ta cika mai wuta ta rage wutan ta eh sai ta tafi ta rika
yin hanya wargaje
zai wargaje to idan ya wargaje sai uwar gida ta zo ta motsa tukunyanta ta dan daga ruwan ruwan miyan za ta ga ya dan yi kauri to kar ta damu in bai kitiburbur ba a hankali in ya sha iska kuma zai haɗe jikin shi
wato kamar yana dai fatan doya ko da bai kauri da farko ba in dai dan sha iska ya rage zafi zai rika
to haka shi yake to wannan shine white soup
shine da farar miya
shine farar miya
wanda zaka ga ana ci ana su da hannu
eh to idan uwar gida tana so kin ga tunda kuma komai muna so mu yi shi da gayu tana iya yanka dan ganyen parsley shi ma ko na albasa ne lawashi ta dan
yi dan watsa dai a ce dai ba ni kawai
bayan ta zuba a kwano
eh ba zalla haka kawai
zai yi wani kin ga zai ga kaman fakau haka ta ba shi to sai ta dan farbada mishi dan koran ganye haka kanana kuma kullun na ta koyi ta yi hakurin yanka dan bici-bicin nan ko kuma idan ba ta sa a yi daukan ganye mai girman ko da na ana ne ta dan ajiye a gefe babu matsala kwalliya ne
to shi hajiya shi wannan miyan da me ake cin sa
eh to shi wannan miya uwar gida ta iya cin shi da tuwon samovita ko kuma sakwara ko kuma garin teba ko kuma agbo
dama kin ce miyan na
kudanci ne dare ko kuma na agbo to amma tunda mu Hausawa ne za ta ce tuwon shinkafa fa shi ma duk za ta iya ci da shi.
To masu sauraro, da haka kuma muka ka ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyarmu Binta Ibrahim da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta